Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiyi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 23 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan saman Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan kisan wasu mutane biyu a jihar Sokoto. Muna kuma dauke da rahoto akan kokarin da mahukuntan Najeriya ke yi na sake duba tsohuwar dokar da ta bada izinin a ci tarar duk kafar yaɗa labaran da ke yayata labaran ƙarya ko na ɓatanci. A yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan batun cin tarar masu yaɗa labaran ƙarya ko na ɓatanci. Shin me za ku ce game da wannan? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiyi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta akan hare-hare da Turkiya take kaiwa Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya da Amurka ta cimma, yanzu yarjejeniyar ta zama ta dindindin. Kano Washington za ta dage takunkuman da ta dora wa Ankara. A farkon wannan wata, Turkiya ta faɗa wa gwamnati na cewa za ta daina kai hare-hare da kashe-kashe a Siriya. Kana za ta tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wutan ta zama ta dindindin, kuma hakan ya tabbata, inji Trump. Za a tsage takunkuman da aka dora wa Turkiya saboda ayyukanta da soji akan Kurdawan Siriya da ke yankin, har sai ta sake aikata wani abin da babu ji daɗin sa ba, inji Trump. Mayakan Kurdawa na Syrian Democratic Force sun daɗe suna yaƙi da 'yan ƙungiyar IS tare da Amurka, amma Turkiya tana alakanta su da 'yan awarin Kurdawa wanda suka daɗe suna yaƙi da Turkiya akan kafa ƙasa mai cin gashin kanta. Kana tana kiransu 'yan ta'adda. 'Yan majalisar Amurka masu aiki akan binciken tsigin shugaba Donald Trump game da ayyukansa da ƙasar Ukraine za su saurari bahasi da dama a cikin sirri a yau Laraba daga wasu manyan jama'an ƙasar. Laura Cooper ita ce mataimakiyar sakatariyar tsaron Amurka akan Russia da Ukraine da kuma yankin Eurasia, kuma ana sa ran za ta bada bahasi akan taimakon soja da dala miliyan 250 da za a baiwa ƙasar Ukraine, wanda fadar White House ta dakatar da shi duk da cewar ma'aikatan tsaro ta Pentagon ta nace akan a saki kuɗin. Bahasin na Kufa na zuwa ne wuni guda bayan da babban ɗan diflomasiyyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa 'yan majalisar cewa an faɗa masa cewa fadar White House za ta sake waɗannan kuɗaɗen, amma sai Ukraine ta fito ƙarara ta yi alƙawari a bainin jama'a cewa za ta gudanar da bincike akan mai neman yiwa jam'iyyar Democrat takara kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden da kuma ɗansa. Bahasin da jakadar Amurka mai riko a Ukraine William B. Taylor ya bayar a asirance akan binciken tsige Trump ya sabawa ikirarin da shugaban kasar ke yi cewa babu wani yunkurin ba ni gishirin ba kaman da dake tsakaninsa da kasar Ukraine. Haka zalika fadar White House dai ta ci gaba da musanta wannan batun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Hong Kong a yau Laraba ta kashe kudirin mika masu laifi ga China a hukumance, kudirin da ya tada borin masu kin jinin gwamnati tsawon watanni hudu a wannan rana, kuma ne aka saki mutumin nan da ake zarginsa da aikata kisa daga gidan yarin Hong Kong, wanda kuma ya ce yana shirin mika kansa ga hukumomin Taiwan. sai dai masu zanga-zanga da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar sun ce wannan wata karamar bukata ce kawai da aka abince musu, amma kuma hakan ba zai sa su yi kasa gwiwa ba wurin neman bukatu biyar da suka gabatar wa gwamnatin Hong Kong din. Batun kama Chang Tong mai shekaru 20 da haihuwa akan zargin da ake yi masa na kashe budurwansa mai juna biyu 'yar kasar Taiwan a gidansa da ke Hong Kong a bara shine ta da burin kinjinin gwamnatin har tsawon watanni hudu. Birnin Hong Kong da ba shi da cikakken ikon cin gashin kansa na kasar China ya fitar da wata wani kuduri a cikin shari'an wanda ake zargin a cikin watan Fabrairu cewa zai yi dokar da zai ba da damar mika masu laifi zuwa kasar China domin a musu shari'a a wurin. Wannan batu ne kuma ya tada wutar fitinan a cikin birnin mai tilin al'umma a Burtani, wanda Burtani ta mika shi zuwa ga China a shekarar 1997 wanda za ta gudanar da wannan birnin a matsayin kasa daya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun tsaro. Shalkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta fara binciken zargin da ake wa jama'anta na kashe wasu fararen hula guda biyu a jihar Sokoto. Kakakin rundunar sojan Najeriya a wata sanarwa da ya fitar ya ce rundunar sojan saman ba ta sako-sako da batun danna haƙoƙin bil'adama ko rashin da'a da ya shafi jama'anta. Ga ƙarin bayani daga Hassan Maina Kaina.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ibikunle da Ramola, ya ce rundunar na binciken wannan zargi mai ƙarfin gaske da aka yi wa jami'anta. Air Commodore da Ramola ya ce rundunar sojojin saman Najeriya ba za ta taɓa amincewa da rashin da'a ko yi wa 'yancin bil'adama karan tsaye ba daga jami'an nata. A don haka idan bincike ya nuna cewar an sami jami'anta da laifi, to tabbas za su yaba wa ayazaki. Win Commander Musa Isa Salman wani masanin harkar sojin sama ne.
Domin bincike zai nuna menene ya faru, wane ne suka aikata menene, sannan kuma shi kanshi binciken yakan ba da shawaran menene ya kamata a yi.
Idan a ce duk shiru sun tabbata waɗannan sojoji an same su da laifi, a ka'ida me ya kamata a yi musu?
Na farko, a matsayinka na soja, dokokin ƙasa na kanka na farko kenan, sannan kuma akwai dokoki musamman na soja waɗanda ke tabbatar da gudanar da ayyukan soja. Saboda haka shi duk jami'in soja yana da dokoki biyu ne ke kan shi. To idan aka samu irin wannan ke aka tabbatar da cewa gaskiya ne saboda ƙarfin zargin, akan yi abin da ake ce ma court martial.
Tuni dai lauyoyin kare 'yancin bil'adama irin su barista Yakubu Salabawa suka fara tsokaci.
Wannan abu da ya faru a Sokoto na ba da gaskiya kuma na tabbatar da cewa shi Air Marshal Sadiq Abubakar zai ɗauki mataki wanda yake zai zama da tasiri. Abin da muke gaya mutane a kodayaushe muke faɗakar da mutane. Ko jiya mun je rundunar sojoji ta uku a nan Plateau na maganar irin wannan karewa mutane 'yancin su da ake ke ƙarƙashin kundin tsarin mulki. Abin da ya kamata ga in irin wannan abu ya faru, da farko shine magana ce ta 'yan sanda, ba maganar masoji shiga ciki ba. To matakin da muke so su dauka shine a yi bincike, idan ta kama duk wanda yake da hannu a yi court martial, kuma an yi abin da ya kamata a kai ma kotu ta civilian a kai, a tabbatar da an ɗauki mataki da yanda za a iya daƙi irin wannan abin ya ƙara afkuwa nan gaba.
Eh, amma kana da ƙwarin gwiwa cewa ita rundunar sojan saman Najeriya za ta yi haka?
Na tabbata za a yi haka. Tabbas Sadiq Abubakar zai ɗauki mataki, tabbatar an yi gaskiya da adalci a kesin nan.
A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, akwai buƙatar a ke horar da jami'an tsaro akan 'yancin bil'adama.
Ba su jami'an sojojin sama ko na ruwa ko na ƙasa ba, har ya haɗa da 'yan sanda da duk jami'an tsaro, ba wai lalle kawai waɗannan ba. Ya kamata su yi la'akari da cewa fa mutane fa na zaune a cikin kunci sosai. Mutum da ke zaune a cikin kunci kuma komai na iya faruwa. Bai ban san me zai sa soja su je suna faɗa da civilian farar hula ga abubuwa da dokar ya kawo ba. A'a, soja sun je sun ba wa mutane kashi don an wulakanta budurwansu, soja sun harbi wani da sauransu. Ya kamata musu horo su tuna cewa irin fa wannan abin da zai ba za a bar su ci gaba haka ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai muna nan a Najeriya. Ministan yada labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya ce mahukuntan kasar sun amince da a sake duba tsohuwar dokar da za ta bada izinin a ci tarar naira 500,000 ga kafar yada labaran da aka samu tana yayata labarai masu haddasa kiyayya da batanci ko na kanzan kurege. Ga rahoton wakiliyar murya Amurka Madina Dauda daga birnin Tarayya Abuja.
Ministan watsa labarai da al'adu Lai Muhammad ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
No responsible company is stood by and allow fake news and hate speech to rule the airwaves because of the capacity of this minister to exploit our national forces to set us against each other and trigger a national confrontation.
A nan Lai Muhammad ne yake cewa gwamnatin da ta san abin da take yi ba za ta yadda da wannan dabi'a na yayata kalaman kiyayya da batunci da zai kawo rashin jituwa a ƙasa ba, saboda haka za mu yaƙe ta ko ta kowane hanya da doka ta ba mu izini.
As part of such effort, I recently set up a committee on implementation of the recommendations that were approved by Mr. President to inject sanity into the nation's broadcast industry.
Ya kara da cewa wannan batu ne ya sa suka kaddamar da wani kwamiti da zai tabbatar da gyare-gyare a hukumar kula da kafafen yada labarai na ƙasa, inda ba za a bari siyasa ta shige ta ta yi mata katsalandan ba. Lai Muhammad ya ce a yanzu an kara kudin da za a ci tara na duk wata kafa da aka samu da laifin yayata labaran kanzan kurege ko ƙarya ko na kiyayya ko na batunci daga naira 500,000 zuwa naira 2,000,000. Wannan mataki yayi wa wani mai sarauta daga jihar Katsina Ciroman Bakan Daura dadi, inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
duk wani jami'in tsaro na kasar nan na Najeriya, duk mutumin da ya aikata laifi suka ga dama ko yana Ingila ko yana Burkina Faso ko yana Kamaru ko yana Chadi ko wace kasa ce yake ciki, billahi allazi a yanda jami'an tsaron kasar nan suka kware suka san menene aikin tsaro, wallahi za su iya kamo wannan mutumin a hukunta shi. Don wannan mutanen masu yada kanzan kurege kai ganin nan na banza shiru ba a hukunta kowa ba. To da a lokacin an bididdigi an kama su an nuna duniya mutanen nan a ƙaryata su a kai su kotu a musu hukunci, wallahi da an sasabta wannan abu. Ina mulka kuka na ga jami'an tsaro wa'annan Facebook da WhatsApp da mutane suke rubuce-rubuce na banza na ƙarya na sharri, ya kamata su dau mataki su tamna tsakuwa don a yata ji tsoro.
A da dai hukuncin masu yada kalaman kiyayya da na batunci shine naira 500,000, a yanzu akwai yiwuwar mayar da shi naira 2,000,000 domin ganin an kawo ƙarshen ire-iren wannan matsaloli a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun cin tarar masu yada labaran ƙarya ko na batanci. Shin menene ra'ayinku? Amma kafin nan ku shakata da wannan waka.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kaman samu kira na farko daga Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Jigawa?
To kina tare da Yusuf Baban Gaje mai trader daga nan jihar Jigawa karamar hukumar Ringin.
To muna jin ka Baban Gaje.
Hello?
Malam Yusuf muna jin ka.
Yeah.
Malam Yusuf ko kana tare da mu?
Hello?
Hello muna jin ka.
Yawa ina sauraron ku yanzu.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai akan wannan, muna fatan dai Allah ka tabbatar mana da alkhairi akan dukkanin abin da ya zama ya fi alheri a tare da mu.
To batun cin tara kuma ba.
Ina?
Batun cin tara da ake son a ƙara kuɗin ga masu yaɗa labaran ƙarya ko na ɓatanci.
To gaskiya in an ƙara ainihin an ci karar mutum in har abin da ya ba daidai ba ne, to kaga wannan ba a yi laifi ba. Amma in har an yi bincike an tabbatar da cewa wannan labarin gaskiya ne, to kaga bai kamata a ce an ci mutum tara ba.
To mun gode Malam Yusuf, yanzu kuma za mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
To ni ne Usman Maina Misari daga jihar Yobe a karamin hukumar Misari a Najeriya.
To Malam Usman Maina muna jin ka.
Hello?
Hello muna jin ka Malam Usman Maina.
Hello?
Hello? Tare da mu? Muna jin ka.
Ina tare da ke yawa. Ni ne Usman.
To layan Malam Usman Maina ya goce, yanzu kuma za mu je Kogi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kogi?
Da Kogi kuna magana da Tukur Ozan ne.
To muna jin ka Malam Tukur.
Yawa, to lallai yana abokan da wanduyi na ku daidai.
To ya ka gani? Batun cin tarar.
Na'am.
Menene ra'ayinka game da batun cin tara da ake son a ƙara kuɗin na masu yaɗa labaran ƙarya ko na ɓatanci a kafofin sada zumunci na zamani?
Eh, to wannan ya yi daidai. Don haka hakan Allah ya yarda dukkan wani mai cin mutane mutunci a ciki zai daina, za su bari.
To mun gode Malam Tukur, yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Muna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin kamalan Ibrahim mai wankin hula.
To gaskiya ni a ra'ayina ba kuɗi ya kamata a ce za su biya ba tara ta kuɗi ba.
Me ya kamata ai musu?
Abin da ya kamata da wanda yake watsa labarai na ƙarya wanda zai haddasa ainihin zubar da jini a ƙasa, da wanda zai saci kuɗi kuɗaɗen ƙasa, ai hukunci kisa kawai kamata da su kawai.
Gaba ɗaya a kashe su?
To a yin haka ya fi sauƙi, amma yanzu idan aka ce za a sa kuɗi zai iya yiwuwa inda za a kama ɗin wasu ba su da kuɗin, wasu kuma sa da kuɗin za su abin da ta ga dama zo su biya wa'annan kuɗin su tafi, shi kenan.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto?
Ina magana da Kabiru Abubakar Fulan ya ke shagarin lokar garin Sokoto da tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Kabiru.
To gaskiya mun yi farin ciki da jin irin waɗannan ainihin na ɗaukan mataki akan masu yaɗa labarai na ƙarya musamman ƙasar Hili da sauransu, wanda yake don har da gaskiya hukuma za ta yi, to insha Allahu abubuwan wasu tace-tacen hankula za su yi sauƙi. Amma abin da an matsala wato a ɗauki masu gogogi ɗin shafafu da mai a wasu hukunci ba, a wasu hukunci ba, amma idan hukunci ya zama bai daidai wanda a yi on the spot a yi mishi, don Allah ya so wannan matsala za ta kai ƙarshe. Da fatan za ku tashi lafiya. Mai magana Kabiru Abubakar Fulan ya ke shagarin lokar garin Sokoto da tarayyar Najeriya.
Kuma mun gode Malam Kabiru, yanzu kuma za mu je Katsina.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina.
To muna jin sa mallam Umar Hassan.
Eh gaskiya na murna da kama ku na shekara da shekaru ina so in kama ku ban kama ba.
Allah sarki gashi yau kam an dace. To menene ra'ayinka?
Ra'ayi na gaskiya wanda duk abinda ba daidai ba ai mai hukunci daidai da abinda ya kamata saboda muna so kasar mu bazan na lafiya.
To game da batun yuwuwar a ƙara kuɗin har miliyan 5 kuma fa kuɗin taron
irin wannan hukuncin ya dace a rikayin hukunci wanda in mu ya zama ishara ga wani ba zai yi ba.
To Allah ya sanya Mallam Umar Hassan, mun samu wani kira kuma yanzu daga Batakwal.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da muke magana daga Fatakwal.
Da Bisiniya na Kofishkun.
To muna janka.
Amma ina Fatakwal ne.
To muna janka, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na kan wannan abun, duk yaran su ne kawai, duk abun da suka ga dama za su yi da ita suna da kuɗi za su yi da su, wannan duk ba ta yi wani abun ba zai yi ba.
Ban gane ba kace duk yaran su ne, yaran su wa?
Yaran da suke tura su je su yi ta maganganu su yi ta batanci a gidajen rediyo, sai wannan dokan ya yi kaɗan.
Au ya yi kaɗan, kasuwa ƙara kuɗin ke.
Allah ya yi kaɗan. Ya ƙara kuɗin sosai yadda ko iyayen ta suka biya za su sha wahala.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Kuna magana da Usman Tanimu ne, mai rediyo da TV Babban Dodo Zaria Kaduna State tarayyar Najeriya.
To muna jan ka Mallam Usman Tanimu.
To alhamdulillah wannan doka mu ta yi mana daidai abinda dama muka dace mu Najeriya kenan, domin idan aka yi haka to za a samu zaman lafiya, idan mutum yayi kirkiro kare ya faɗa, idan muka yi akari ba irin kirkire-kiren da ba a yi ma mai girma shugaban kasa ba, irin waɗannan yaɗa labarin ba ma shi ba da sauran waɗansu irin waɗannan mutane, manyan mutane ba kunya ba jin tsoron Allah, ne mutum girgiri ƙarya ya je ya yaɗa kafafen watsa labarai ko a ba shi waɗansu ɗan anile ya je ya tafka ƙarya. To yanzu aka sa wannan doka mai zafi kuma ta zama tsumakin kan hanya, ba wai a ƙarami ko ta daka ba ne, duk wanda ya yi masa ina sa ran za a samu zaman lafiya irin kucin irin waɗannan abubuwa. Da fatan Allah ya sa waɗanda aka yi wannan domin su suke su bari, idan kuma ba su bari ba to shi magayi. Wassalamu alaikum, suna na Usman Tanimu, mai rediyo TV Babban Dodo Zaria, na gode.
To mu ma mun gode Mallam Usman Tanimu daga Zaria, kuma a nan za mu dakata ɗaukar wayoyin mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da ya samu a kan tsohon clubin sassan tikotakon suke a kuma ya bayyana cewar ba fatarsa ne ya kai wannan magana zuwa matsayin kwamitin daidaita lamarin dan wasa da kuma kociya ba, sai dai taurin kunni da clubin din ta nuna saboda shi yana girmama clubin. Kwamitin na daidaita tsakanin yan wasa da kuma masu koyarwa a ranar Litinin ne ta yanke hukunci a magana tsakanin tsohon kociyan kotoko da clubin sassan tikotakon ko dangane da sallamansa da suka yi ba zato ba tsammani ga kwassam cewar lallai su biya shi sauran kudinsa na kwandilansa na shekara 2. Game da abin da kociyar ya ce ne yayi nasara a duk fannoni na wannan hukunci. Tsohon dan wasan gaba na Kumasi Asante Kotoko Eric Bekwene yayi kira ga Porcupine Warriors din da su yi amfani da kwarewar da suke da shi akan club Cote d'Ivoire din San Pedro FC a karawarsu na CAF Confederation Cup zagayen farko da zaya Baba Yara Sports Stadium dake a Kumasi a ranar Lahadi.
Captain din Black Sasin kasar Ghana, Andre Dede Ayu ya nuna bacin ransa dangane da cewar an kasa shirya musu wasannin sada zumunci bayan da sun kazo hutu na wasannin su. Ayu ya fada cewar yayi bakin ciki kwarai matuka gaya ci da yan takwarorin sa, cewar an kasa shirya musu wasannin da zai sake hada su domin shiryawa samun cancantan shiga gasan cin kofi na Africa na shekara ta 2021 munda mu ainan cewar a hutun da muka tafi sau biyu na wasannin ba a shirya mana wasanni na sada zumunci ba, ko kuma ba mu san dalilin da yasa haka ba, inji Didi Ayu bayan da Blaster ta gallaka ainihin rukuni na 16 na gasar cin kofin Africa a kasar Masar. Fatar su shine a shirya musu wani wasannin da zai sake haɗe su su shirya tsaf-tsaf domin tunkarar shiga wasannin cin kofin Africa na shekara ta 2021 a kasar Kamaru. Sai kuma damben zamani mai rike da kambin duniya na World Boxing Organization da bantamweight title Joseph Agbeku sai kare kambin sa Corona Oko da Gabriel Ochiang a ranar 2 ga watan Nuwamba da shekara ta 2019 a Origins Beach Resort da ke Akita cikin jihar Volta. Dan damben na kasar Ghana da ke akewa inkiya da King Kong sai da ya doki dan kasar Tanzania Kashimu Zubera, sa'annan ya nasara karo na 36 da a watan Aprilun shekara ta 2019 a wannan fada da Aborigines Promotions sun kashiya Joseph Agbeku dai dambanta ne da kasar Kenya Gabriel Ochiana a daren da aka yi wa take the Feast of Fury. Da wannan labari na damben zamani muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
An gano gawarwakin mutane 39 a cikin wata motar daukar kaya da ta afka wa mutane a Burtaniya. Yan sandan Burtaniya sun ce ma'aikatan agaji sun gano babbar motar nan, wato sun gano babbar motar ne a gando masana'antu na Waterglade a Grace mai nisan kilomita 32 daga gabashin London. Waɗannan wato waɗanda hatsarin ya rutsa da su dai sun hada ne da mutane 38 da wani matashi guda. Masu bincike sun kyauce zaton an tuko motar ne daga Bulgaria zuwa garin wato Holyhead na yankin Wales a Burtaniya a ƙarshen mako. An kuma gano wani ɗan ƙasar Ireland mai shekaru 25 da haihuwa ne direban motar, kuma tuni aka kama shi bisa zargin aikata kisa. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya fitar da wata sanarwa alhini ga abin da ya kira babban bala'i da ya afka wa ƙasar. Yan majalisar Amurka masu aiki a kan binciken tsige shugaba Donald Trump game da ayyukansa da ƙasar Ukraine za su saurari bahasi da dama a asirance a yau Laraba daga manyan jami'an ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta cimma akan hare-haren da Turkiya take kaiwa Kurdawa arewa maso gabashin Siriya yanzu yarjejeniyar ta zama ta dindindin.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni, da engineer mu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.